Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. A kuma sai kasar Ghana kuma za a iya jin mu a Alpha Radio. Sai kuma ta internet a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji
da Hafsat Maina Muhammad
tare da ni Safinatu Sada Sodangi.
A yau Litinin 30 ga watan Oktobar shekarar 2017, kamar kullun da muke magana akan zamantakewa, a yau ma zamu dubi ne akan muhimmancin furuci mai dadi a tsakanin ma'aurata da ma zamantakewa gaba daya. A zamanin yau rashin iya magana na daya daga cikin abubuwan da ke haddasa rikici a tsakanin ma'aurata.
Wace ɗan tagara ma za ta maka in kai hukuwarka da ubanka ka sake ni, kaga ai furtawa ta yi kuma furta magana ne a dalilin wannan kai kuma ka haihu kuma ka san kai din sunna ne, to wallahi in dai kai ka haihu duk irin san da kake mata sai saki ya biyo a wajen nan.
Wakilin mu Hassan Maina Kaina ya tattauna da wasu malamai a zauren muhawarar yau da gobe akan wannan batu.
Haka zalika abokin aikin mu Ibrahim Jarmai ya jiyo mana ta bakin wani masanin zamantakewar dan Adam daga Jami'ar Bayero, Malam Aminu Dabbazau. A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku, inda muka tambaye ku yawancin lokuta akan samu rabuwar aure sanadiyar rashin fahimtar juna musamman ta wajen magana. Menene muhimmancin fahimtar juna a tsakanin ma'aurata? To, sakon farko daga Hamisu Umar yace a gaskiya wannan babbar matsala ce da ke ciwo ma'aurata da ƴaƴansu da danginsu da al'umma tuwo a ƙuriya. Domin a cikin satinnan na dawo daga tafiyar kilomita 500 domin sasanta wasu ma'aurata da wannan matsala ta yi musu katutu.
To Allah ya kyauta. Amin. Sai Kamal Dan Baba yace da farko dai ma'aurata su sa a ransu cewa zama ne wanda ba a buƙatar rabuwa. Su sa a ransu cewa mata miji mata ko miji ya zama ɗaya daga cikin iyalinsu. Misali, duk tsanani mutum ba zai iya rabuwa da ƙani, yaya, mahaifi da sauransu ba. To, ki sa ko ka sa cewa partner ɗinka ya zama ɗaya daga cikin ku, shikenan a yi jana'izar rabuwa aure.
Umar Muhammad Laleko, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace mu Hausa Fulani mun fi kowa matsala, Allah ya sa mu gyara. Amin.
Amin.
Sai kuma Mus'ab Usman Ahmad yace ƴan uwa, a gaskiya babu abin da ke haifar da rashin fahimtar juna ga ma'aurata face ƙarya yayin neman aure, saboda ya kamata ta san ka, ta san fushinka, abin da kake so da abin da baka so, kuma kai ma ka san nata. To, in dai aka samu wannan rashin fahimtar juna, rashin fahimtar juna zai kawo insha Allah.
Sai Muzammil Adamu Jibrin yace yau da gobe ya kamata iyaye su mai da hankali wajen koya wa yaransu mata yadda ake tafiyar da zuciyar mazajensu, wajen iya nakaltar zafafan kalaman da za su riƙa hira da ita a tsakaninsu da mazajensu. Wannan ita ce kawai mafita.
To, shi kuma Nafi'u Ibrahim yace a gaskiya babbar matsala ita ce gina soyayya ta ƙarya. Sai Shehu Bashir Fulani yace yau da gobe hakika rashin fahimtar da wasu ma'aurata suke yi tsakaninsu, dama can baya tun kaman su aure soyayyar su akwai tangal-tangar, tamkar jirgin yana da matsala kamun direba ya tashi. Allah kyauta.
Amin. Sai Zainab Musa mai addu'a tace fahimtar juna na da matukar muhimmanci a zamantakewar rayuwa, ba ma ta aure kadai ba. Idan aka samu fahimtar juna a tsakanin ma'aurata, to hakika za a samu zaman lafiya ga ma'aurata. Ko da za a samu tsabani, to kalilan ne, saboda sun riga sun fahimci junansu. Allah ya kara mana fahimtar juna a tsakanin mu, ku tashi lafiya.
Ita kuwa Hawwa Aliyu tace, ai da mu addinin musulunci ya ce ka fadi alheri ko kai shiru. To ma'aurata har tara dai, ya kamata a yi tunani kafin a furta. Ni dai mijina ya iya magana gaskiya. Ku tashi lafiya Safinatu Maryam da Hafsat. Sai kuma sakon Maryam Garba tace gaskiyar lamarin aure abu ne mai wahalar fahimta. Akalla shekara 15 shine lokacin da ya kamata a zauna a fahimci juna a cikin harkar aure. Amma ma'aurata ba sa iya hakurin aure balantana su kai waɗannan shekaru domin su karɓi digirin girmamawa a cikin harkar aure.
To, sai Bashir Abubakar ya ce a gaskiya yau da gobe ana yawan samun wannan damuwa tsakanin ma'aurata ne sanadiyar rashin wayewa, musamman mata, domin ni ma yanzu haka abin da yake damuna kenan. A halin yanzu na sai da zan yi sai dai addu'a.
To sai kuma sakon ƙarshe. Sakon ƙarshe kuma ya fito ne daga gurin Alhaji Kabiru Highlanders ya ce yau da gobe haka ne, amma ni na fi ɗora laifin akan mata. Ita ya kamata ta dinga tarairayen mijinta, amma sai kaga haka baya samuwa. Da fatan mata za su gyara, ku tashi lafiya.
To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni. Yanzu kuma ga wakilin mu Hassan Maina Kaina a zauren muhawarar yau da gobe.
A yau zauren namu muna tare da baki kamar haka, wato Kabiru Dairu Rahama da kuma Abubakar Umar Tsari. Kabiru Dairu Rahama, yanzu zan fara da kai. Menene muhimmancin fahimtar juna tsakanin ma'aurata?
Wato shi fahimtar juna yana da matukar muhimmanci, domin shine ginshiki na komai. Domin kamar za a iya cewa sadarwa ne, duk lokacin da aka samu rashin fahimta, ɗan ƙaramar rashin fahimta tana da lalata dukkan lamari, ko da komai girmansa. Saboda haka hakika fahimtar juna yana da matuƙar muhimmanci, musamman ga ma'aurata. Saboda ta fahimtar juna ne za ka san cewa ko da motsi wani mijinta ya yi, ta san abin da yake nufi, ba sai ya yi magana ba ma. Kuma duk lokacin da ya yi magana, to ita ta san abin da yake nufi a wannan maganar, ko da wani shi zai dauki maganar daban da wata manufa daban, ita a matsayinta na mijinta ta san a ga abin da mijina yake nufi. Wannan shine fahimtar juna. Haka shi ma ya kamata mijin a ce ya fahimci matarsa, duk inda ta sa gaba ya san me take nufi. In ta magana ya san abin take nufi, a takaice ya san me za ta yi, me ba za ta yi ba. Wannan yana da matuƙar muhimmanci a zamantakewar aure.
Abubakar Umar Tsari, ta bangaren ka, menene muhimmancin fahimtar juna tsakanin ma'aurata?
Fahimtar juna game da aure yana da kyau, kamar yadda Dr. Kabiru Rahama ya faɗa, shine ginshikin zamantakewa. Domin a fahimta na ni Abubakar, kuma wanda ni na karanci soyayya, kuma na san menene soyayya, idan aka ce a ma'aurata babu fahimtar juna, to aure ba zai yi ko ina ba. Musamman a ce aure ne na dole, kaga bayan za a yi a ci an fahimci juna. Amma idan an fahimci juna, mace mai wayo, mace mai hankali, wadda san abin take yi, ko da kallo mijinta ya mata, ta fahimci abin da yake nufi. Shi ma domin akwai inda za ka ga kamun a yi auren saboda fahimtar juna, sai sun gaya ma juna cewa ga abin da nake so, ga abin da ba na so. Ita ma haka. Kuma Hassan Maina Kaina, an fi samun fahimtar juna musamman idan mutum ya auri mace wadda ta san kima. Ba za ka je ka auri ɗan shekara ƙaramar yarinya kila wadda komai ba ta sani ba a rayuwa, ka ce ku fahimci juna, wai dan kila kai kana ganin za ka yi sabon aure, ko kuma ka ce ka auri sabon jini. To muddin kana buƙatar ku fahimci juna da kai da wadda za ka aura, to ka tabbatar da ka samu cewa. Ka tabbatar da ka samu ilimi, ka tabbatar da wadda addini ya shige ta.
Dr. Kabiru Dairu Rahama, wato masu iya magana kan ce magana zarar bunu. Shin da gaske yawancin lokuta akan samu matsaloli a cikin aure sanadiyar rashin fahimtar juna, musamman a wajen furta magana tsakanin ma'aurata?
Ai, an ce Hausa ma suka ce wai zo mu zauna, zo mu saba. To wannan ai maganar an yi shimfiɗa ne akan fahimtar juna. Zo mu zauna, zo mu saba, tabbarin ana zaune ɗin na wata ran za a saba. Me yake kawo sabawa? Dole sai an yi magana. To amma idan an fahimci juna, akwai lokacin da za ka zo, watakila mataka ta ɓata ma rai, kana zuwa kai fushi, kai faɗa, ka farfaɗi maganganu, waɗannan maganganun ta san cewa sai ta shiru ta rubuta kai, sai ka gama duk abin da za ka yi, sai ta ce yi haƙuri. ko ma me ka faɗa ba za ta dauke shi a bakin koyo saboda ta san cewa ai ranka ne ya baci inda ranka bai baci ba ba za ka faɗa wannan maganganun ba kaga fahimtar juna ne wata kila ma za ka ce zo ki tafi gidanku sai ta rabu da ita sai ta rabu da kai ta shiru sai ka gama ta yi hakuri wannan magana zo ka tafi gidanku ta san ba daga sai kike ba saboda me saboda ta fahimce ka akwai fahimtar juna wata kila ranka ne ya baci haka ita ma wata kila za ta iya yin wasu ta faɗa wasu maganganu wanda kai ka san ga abin da kini fi ka san duk abin da ta faɗa a'a watakila bacin rai ne ya kawo saboda haka za ku iya zama tare ku dawo kuma daga baya ku warware wannan abin kowa ya fahimci juna to in ba cikakken fahimtar juna kuwa duk abin da ka furta to sai ta dauki wannan magana sai ta yanke hukuncin ta gama akai
Abubakar Umar Tsari kai ya kake ganin illolin da rashin iya magana tsakanin ma'aurata ke jazawa cikin al'amarin auren
ai yaya za a yi mutum ya je tasha ko ya je ya aure ya tasha ya gareji mutum ya ce zai tsammani iya magana a wajen mu maza muna da problem ba ma kawo nazari ba ma kawo tunani ba ma kawo hangen nesa a wani lokaci aure neman aure kawai kyau muke dubawa to ka dubi mace kila ko ina jikinta yana rawa gata da kyau gata ita karen kanta tana alfahari tana da kyau gata tana ganin cewa ta kure a daga kai kuma kila ko ma'aikacin gwamnati ne kai ko dan kasuwa ne kai in ma manomi ne kai kana takamar kaje ka samu da kyar kaje ka kawo gida Malam Hassan kila wurin aikin ka an bata maka rai kila wurin kasuwancin ka an bata maka rai kila baka yi komai baka samu komai ba abinda Allah ya baka karirita ka kawo mata tarena yau ka kawo tarena jibi tarena to ranka kila ya baci sanadiyar rashin fahimtar juna sanadiyar ba ta da tarbiyya sanadiyar ka zabo kyau wata ɗan tagara ma za ta maka in ka haihu uwarka da ubanka a dalilin wannan kai kuma ka haihu kuma ka san kai dan sanna ne kuma ka tabbatar da cewa daga baya ka bancewa ba ta tarbiyya dole ta wurin wannan siga na fito wannan magana na in ka haihu to wallahi in dai kai ka haihu duk irin san da kake mata sai saki ya biyo a wajen nan sai dai inda gaba za a zo a shirye a zo a shirye amma ta dalilin magana wannan magana ta saka maka to saki zai fito a wurin
Alhaji Kabiru Rahama idan muka duba shi rawar da fahimtar juna ke takawa tsakanin ma'aurata a gaba daya ya zaka asase irin wannan rawa da ke takawa
ai shine ni abin da na faɗa ma nace ai kamar shine ma ginshiki fahimtar juna shine ginshiki na zamantakewar ma'aurata a duk lokacin da aka ce ba fahimtar juna to ba yanda za a zama ya tafi yanda ya kamata yanda ake so kamar misali kamar yanda Malam Tsari ya faɗa cewa rashin iya magana wani lokacin mata da yawa suna da ɗabi'a na cewa ni na gaji ka sake ni mana to kaga wannan magana ce da kai a matsayinka namiji in ka fahimci na farko ka fahimci matarka kuma ka fahimci zamantakewa saboda ka ba za ka dauke ta kai hukunci akai ba saboda ko da yaushe ana buƙatar a fahimci juna kamar yadda na gaya ma baya idan ka san matarka to duk abin da za ta faɗa ka sa mutum kinifi wata kila in ta wata maganar sai wani ya dauke ta yi mata wani hukunci mai zafi amma kai ka sa mutum kinifi haka kai ma wata kila in kai wata maganar ta san abin da ke saboda kun fahimci juna wata kila kun dade tare ko kuma akwai kyakkyawar fahimtar juna a ciki kowa yayi magana kowa ya san abin da yake nufi
a wakar tsari a sautari akan ce ka iya bakinka ko kuma ki iya bakinki a cikin al'amarin aure da mazaman da kewa gaba daya me kake fahimta da wannan kalma
ne abin da fahimci wannan kalma wani lokaci kamar da na gaya maka ne yayi idan Allah ya sa ka auro garuje wanda bata iya magana ba kila kana yawan zuwa kai wahala ka samu da kyar to kuma duk lokacin da ka kawo tana rena har sai ta faɗo musu maganganu waɗanda marasa daɗi to kaga anan zaka iya mata wani ce wance ki iya bakinki domin ko Bahaushe ya faɗa magana zarin bunu
saboda ka duk maganar da mutum zai faɗa ya tabbatar cewa magana ce da in ta fito ba za ta yanka mai wuya ba
Abubakar Umar Tsari a gaba daya kai wane ji hankali zaka yi wa ma'aurata dangane da wato zabar kalamai da za a ke wa juna musamman idan hankali ya tashi ko kuma rai ya ɓaci
ni dai a matsayina na
ni ma ma'aurati kuma ƴan uwana da matasa da yayyina da kuma har iyaye ina kira mata da maza don Allah idan za mu furta magana ko kalma zuwa ga dan uwa ko ƴar uwa mu san irin maganganun da zan faɗa domin addini ma a cikin musulunci ya faɗa ko ka faɗi alheri ko kai shiru
Kabiru ɗayin rama kai kuma wani irin jin hankali za ka yi idan gane da sanin irin kalaman da za ki furtawa tsakanin ma'aurata musamman yayin da rai ya ɓaci
duk lokacin da rai ya ɓaci tsakanin ma'aurata kamar yadda na gaya ma baya Alhaji san ai an ce shi zamantakewa zo mu zauna zo mu saba to duk lokacin da aka saba in rai ya ɓaci to bai kamata hankali ya gushe ba duk lokacin da rai ya ɓaci to ya kamata ka san cewa me za ka furta menene zai fito daga bakinka wani in abin nan ya fito wani aibin illa zai haifar wa zamantakewa ko da kun shirya nan gaba musu addini ma ya tana cewa lokacin da ka fusata to ka fita ka bar gidan saboda me saboda kada ka furta wani abu da zai janyo matsala tsakaninku
masu sauraro duka annan maka zo karshen wannan zore ne da gobe wanda ya zo muku daga nan ofishin mu na sashen Hausa na muryar Amurka da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya Hassan Maina kenan ke salama da ku daga nan birnin Abuja
Zarabi aso da kauna soyayya take gushewa balu balu nake korawa balam balu na kauna
Hafsa da Maryam kun ji
tattaunawar
da Malam Hassan Maina kai ne yayi da wa'annan malamai kin ji abin da wani ya ce
kin ji wani daga cikin masu wanda suka aika da sakonni yake cewa wai ai mu malam Bahaushe ba mu iya wannan magana mai dadi din nan ba ba mu da irin kalaman soyayya din nan tun bale malam Bahaushe muna da wannan matsala Hausa Fulani musamman
abinda Ibrahim Jarmai tattauna da malamin nan ke da muka
haka to abokin aikin mu Ibrahim Jarmai ya tattauna da Malam Aminu Dambazau akan me yasa ne shi Bahaushe yake da rauni wajen nuna yabo ko soyayya ga zuwa ga matarsa
Aminu Sabo Dambazau kuma ina karantawa a department na sociology wato bangaren sashen nazarin rayuwa dan adam dake Jami'ar Bayero ta Kano
to wannan karin muna so zamu magana ne akan yabawa tsakanin ma'aurata kaga misali mai gida ya waiga ga mata shi ta yi shiga mai kyau yaba mata yace ka aikuwa ne kin yi kyau ko kuma yace mata ka aikuwa ne gaskiya ina kaunake ko kuma ina jin dadin zama da ke me yasa irin yawanci da wuya samu haka a kasar Hausa kuma in ma ana samu shin me tasirin sa
to da farko dai wato al'adu sun bambanta daga wannan al'umma zuwa waccan al'umma a kasar Hausa wuri ne al'umma ce wadda take fu yawanci take da al'ada wadda al'ada take da alaka da shigowar musulunci kasar Hausa ko da yake kafin musulunci ma akwai auratayya a kasar Hausa amma dai shi aure yanda muka san shi ya bunƙasa ne tun daga lokacin jihadin Shehu Usman dan Fodio to idan ka duba abin da yasa yawancin tsakanin namiji da mace ma'aurata mata da miji ba a samun yabawa da godiya na bangaren yabawa da juna wato na farko dai shine akwai al'adar da ta taso wanda aka gina ta bisa kunya a wancan lokacin akwai kunya kunya tana da tasiri mai karfi a zukatan ma'aurata wannan ya samo asali ta bangaren cewa a baya idan aka koma tarihin Hausawa za ka ga cewa auren ma hada shi aiki maimakon namiji shi zai tantance ya matar da zai aura iyaye ne suke zaɓar wa 'ya'yansu abunan
matan saura
abokan zama wannan shine tasiri ai ta bangaren cewa shi namiji da ita mata din a baya an kulla alakar su ne bisa wato biyayya ga iyaye abinda iyaye suka zo da shi saboda haka yawancin auratayya da aka samu sai ta taho a haka wannan yasa cewa tunda namiji yawanci miji ba shi zabi matarsa ba iyaye da dattijo su suka tantance suka zabi maza to kaga kenan cewa wato yana da karancin abin da ake cewa decision making wato ba yawun sa
yanke kan hukunci
wajen auro abokin zaman sa haka ita ma yarinyar cewa za ta sai an ba ta dan gidan wane saboda haka ko zuciyarta tana mata ko ba ta mata kuma amma biyayya irin ta wancan lokaci ta baya wanda ta bambanta da wannan lokacin yasa matan suke bi
to
idan aka taso a wancan lokacin zaka samu cewa hatta girkin nan macen sai akai ta sai ta shekara 3 a lokacin a baya bata fara girki da kanta ba saboda haka babu sakewa babu yanci kamar yanda ma'aurata suke da shi a yanzu saboda haka shigowar ilimi na zamani to ya jawo al'adu sun canja ko da al'adu suka cancanta to har yanzu mafi yawan akasarin ma'aurata a ƙasar Hausa ba su iya yabawa juna kaɗan ne daga cikin ma'aurata suka iya yabawa juna duk da canjin al'ada saboda mutane mafi yawa sun waccan al'ada ta baya tana da tasiri a kansu
a rayuwar su har yanzu
tana tasiri a kansu wajen fitowa ƙarara a yabawa juna wanda kuma shi yake da raunana ita shi kansa ƙarfin soyayya da kuma yanayi na zamantakewa
da
juna kwarai Bature yana yaba wa matarsa yace you are beautiful you are pretty you are kaza kina da kyau kina da tsafta wani abubuwa ne wanda yake shi kuma al'adarsa a haka ta taso saboda Bature in kakkula yana yanayin tun farko kai wanda muka nuna a tarihi shine akwai individualism Bature shi da kansa dama da matarsa da yayansa da karen da yake magabi da motarsa yake magana ƙarinsa da yi kai a sashi a gargashin kakanni da jikoki da waye da dukkanin uba da waye da a gida ɗaya ba to wannan ya hana walwala ta yanda yawa kaga abu biyu kenan na farko zaɓin mata ya hana ya raunana ƴancin wannan na biyu kuma kasancewar da ko ƴaƴa da ake yi a jawo su a haɗa su a cikin tsarin iyali mai faɗi wanda yake muke kira extended family shi ma ya hana wannan wanda har yanzu kuma yana da tasiri amma yanzu wanda mutane da yawa wanda suke karatu mai zurfi haka ana samun canje-canje a wurin su bisa yanzu idan ka shigo kasar kamar Kano za ka mata suna da yanci na daukan mota yanzu adadin matan da na san suke tuki a yanzu idan nayi la'akari da 1970 da 1980 a zuwa 1990 daga sabon karni zuwa yanzu zaka ga adadin matan da suke tukin mota yanzu a Kano kawai a Kano misali kusan kashi 30 ko kashi 35 wannan kaga an samu canji kenan mutum ba zai bar matarsa ta tsaye wata tukin ta tuka mota
ba
to kaga wato kaga akwai kuma ba zai iya sai mata ko keke ba amma yanzu mazan da suke siyan mota su ba maza to akwai dan canji na nuna dan yabawa haka yawa
to misali idan da a ce yaba wannan misali yanda da mutane sun dan fara misali zaka fito ka yaba misali ko tayi kulliya ka yaba ko kuma haka nan ta girki ma ka yaba ka ci ai kana ganin wani tasiri zai a rayuwar ma'aurata
to ai ba wuce ba ai na cewa kulawa ma yaba ce wato ai kai abu ai yaba ma a ilimi na psychology ilimi na nazarin abun
nan
dan adam wanda yake musamman ma wanda yake na koyi wato yana nuna cewa in aka yaba ma an karfafe ta kenan ma'ana ta ci gaba ta ƙara yayin da kuma kai abin mai kyau aka yabawa ma'ana
ana
dan rage ma karfin gwiwa kenan saboda haka in dai miji zai yaba matarsa dangane da abubuwa da take yi na alheri to wannan ya nuna cewa akwai yiwuwar wato matarsa za ta inganta in girki ne za ta ƙara inganta shi in kulle ce za ta inganta ta da tsafta da sauransu idan kuwa ta yi ba tare da an yaba ba to ma'ana cewa ba shi yawa ba damuwa abin da take ba saboda haka akwai yuwar mai tsafta ma za ta idda ta zama kazama
lalle wani abu sosai ma ko dama kuma masu iya magana sun ce zuciya tana son da wanda ke dadda mata wato in kai abu ka dadda maka ka ji dadi sai ka ji kana kauna wannan kuma zai iya ƙara dankon soyayya ji kana ganin nan gaba misali ya abun zai iya kasancewa musamman a ƙasar Hausa
to har yanzu zan iya cewa akwai kuma irin tasire irin na tattalin arziki
yi
ki taba al'ummar wanda tasirin nan ga tattalin arziki wato yana taba ainihin shi kansa yanayi na yiwuwar samun ilimi da al'umma wanda ilimi musamman ilimi mai zurfi yana da tasiri wajen canja halayen mutane to idan muka yi la'akari tattalin arziki ya taɓa mutane wanda mafi yawan mutane ba sa iya samun shi karatu yadda ya kamata to wannan shi ne yake ɗaya daga cikin matsalar da yake nuna cewa gaskiya al'ummar za ta dandade ba ta canja din yadda ake zato ba wajen ainihin maza ko mata ma'aurata da maza ma'aurata su ringa yaba wa juna saboda haka wannan abin zai ɗau lokaci saboda ƙarancin ilimi domin wannan abubuwan suna tasiri da ilimi suna da alaƙa da ilimi yawa domin mutanen da suka yi ilimi misali a harabar jami'a inda nake aiki za ka samu ƙwarai mafi yawan mutanen da abokan aikinmu za ka samu suna yaba wa matansu mafi akasari wajen kashi 80-90 wannan kuma ta hanyar za su iya nuna ma ne ta ɓangaren yadda suke tsayawa wajen ainihin yi wa matansu wasu abubuwa wanda yake sayin ne ai mafi yawa wato lokacin ba sai da baki ba yawa za su yi da addininsu za su yi da jikinsu za su yi da waye to wannan tsayawa ba kowa da yake da yadda zai tsayawa wato iyalinsa ma gaba ɗaya wanda sana'a da suka ne saboda haka gaskiya zai ɗau lokaci shi ne mutane
Mutane gabaki ɗaya su
raja yan ilimi. Yawwa yana da alaƙa da ilimi sai dai a cigaba da wayar da kan jama'a.
To Allah ya ba kowa ikon yin ilimin nan. Tunda ilimin ba wai na boko ba kaɗai.
Gaba ɗaya.
Addinin Muhammadiyya.
Ke sani
kuma maza da mata duka ba wai a ce mace kaɗai za ta yi ilimi ba namiji kaɗai zai ilimi. Kowa in yana da sani to komai zai zo da sauri.
Sosai. Ku sani cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi mai yawan nuna ƙauna ne ga jama'a da su matayensu ma gaba ɗaya. To musamman ma soyayyar shi da Aisha yakan akwai sai da ta tambaye shi ta ce menene ya matsayin soyayyar ta a zuciyarsa take sai ya ce mata kamar kullin igiya ne mai karfi wanda da wuya ya kwance ta akai sai ta rika tambayan shi ta ce wai shi ya kullin ne yake sai ce ina nan dai da yake da karfin sa
Allah
cikin wasa da dariya
cikin wasa din nan
to mu me yasa ne mu ba za mu iya kwatanta irin wannan
kisa Allah Maryam ni ina tunanin duk kekesewan mace da rashin kirkin ta in a ce kullun mijinta na mata kalamai masu dadi ko shigowa ya ga tayi kulliya ce ka iya kulliya ki taya min kiyau
haka
duk lalace wata sai ta dage gobe tayi wadda ta fita
to amma kin ji maza da yawa sai su ce mata ba sa girmama aure ba su san muhimmancin aure ba menene kina ji suna yawan cewa to sai kin gani kamar ma cewa akwai wata da take tayi wani bayani akan yadda tsarin aure yake shi namiji ki bashi girmama wannan da biyayya in kina mai kina to amma ita mace ita ma ai tana bukatan wannan girmamawa da biyayya
to ai in kin kika bashi ki wannan girmamawa nan da biyayya ya bari na bari to
shi kuma zai baki wannan kyautatawa nan da soyayya da yannan da kike
bari ba ta kashi dai wannan abin da magana ke rufi kai namiji ka dinga ba mata ka kulawa da soyayya ita kuma ta dinga baka ta dinga girmama ka to idan waɗannan abu biyu suka faru za a ce ba za a samu kwata-kwata ba amma za a samu karanci
za a samu sauki
ni ba musunta maganar nake ba kuma na yarda da maganganun ku duka amma kun san yanzu nake cewa shi ita ma mace tana buƙatar wannan girmamawa fa
to kowa ne dama akwai ɗan adam na son a girmama shi ba so ƙwarai da gaske mai da shi ba komai ba
kuma yanda shi malamin yake cewa kulama yabawa ce yanda Safina take cewa namiji in ya yaba matar shi sai kaga ta inganta ta gyara to Allah ya ba mu iko
Allah
sa kuma da abubuwan da muka fadi
a ji a gyara
ƙwarai da gaske kuma Allah ya sa suna tasiri a kowa da kowa
amin
to duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau yanzu a madadin
Maryam Bashir Bagaji
da Hafsat Maina Muhammad da kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti da kuma injiniyan mu na yau ni Safina ta Sada Sodangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa da Murya Amurka a Washington DC